Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakubu Makeri. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a, 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, a yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma dake cikin kungiyar tsaro ta NATO akan rikicin Ukraine. Kasashen Misra da Kenya da Nigeria da Senegal da Afirka ta Kudu da Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafin mRNA daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Kana ɗaruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Canada, inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis, duk da 'yan sanda sun kama shugabannin masu zanga-zangar guda biyu. Kana suka yi barazanar tilasta kawo ƙarshen zanga-zangar na makonni biyu akan ƙin amincewa da dokokin COVID-19 na ƙasar.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa masu ruwa da tsaki akan harkar mai da ma'adanai sun fara tsokaci kan rattaba hannu da kasashen Nijar da Najeriya da kuma Algeria suka yi akan yarjejeniyar farfado da ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas daga Najeriya zuwa Algeria wanda zai ratsa ta Nijar.
Ba za a iya ma lissafa abin da kasashen nan guda uku za su samu akan wannan abin ya tabbata ba. Dan za a samu gas ya fito daga Najeriya ya shigo ta Nijar ya je hannu abin nan. Duk garuruwan da ke kan hanyar wannan wurin za su samu wutar lantarki.
A jihar Ashanti da ke kasar Ghana kuma al'umma ne suka fara kokawa kan fargabar tashin farashin kaji sakamakon ɓullar cutar mura tsuntsaye.
Mu dai muna duba Allah dai abin da zamu ce kawai kenan. Don yanda yake zuwan gare kai da kake sai biyu ni ina kallo ne dai da kai kace. Don yanda price shi ke zuwan nan dai da ni a ce azumi dai na san hanya ce wanda muke station 750 hanya ce 160.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Muhammad Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO akan rikicin Ukraine. Fadar White House ta ce shugaban zai sanar da shugabannin akan kokarin da Amurka ke yi na bin hanyar diplomasiya da kuma taladaftarwa. A jiya Alhamis, Biden ya ce akwai yiwuwar Russia za ta kai mamaya akan Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga ƙasar. Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce ga dukkan alamu suna shiri su shiga Ukraine, suna so su kai wa Ukraine hari. Ko da yake Biden ya ce mai yiwuwa ne a samu mafita ta hanyar diplomasiya wanda zai duba damuwar Russia game da makamai masu linzami da kuma atisayin sojojin NATO a gabashin Turai. Kungiyar kawancin ta yamma ta yi watsi da babbar bukatar Russia cewa kar NATO ta yadda ta saka kasar Ukraine ko wata kasar tsohuwar tarayyar Soviet a cikinta. Daga bisani shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya jaddada kalaman na Biden. Yana faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa duniya za ta iya sa ran ganin Russia ta kai hari a kan Ukraine a cikin 'yan makonni masu zuwa. Kana ya ce bayanan sirrin da aka tattara suna nuni da cewa Russia za ta shirya wata yaudara kafin ta kai harin. Kasashen Misra da Kenya da Najeriya da Senegal da Afirka ta Kudu da kuma Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mRNA daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. Biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaki da COVID-19 su ne mRNA. Babban daraktan hukumar kiwon lafiyar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne ya sanar da ba da wannan fasahar a yau Juma'a a birnin Brazil a wani taron kolin kungiyar tarayyar Turai da ta tarayyar Afirka. Fiye da kashi 80 cikin 100 na al'ummar nahiyar Afirka har yanzu ba su samu kashi daya na allurar rigakafin COVID-19 ba. Tedros ya ce yawancin wannan rashin adalcin ya samo asali ne sakamakon yadda samar da rigakafi a duniya baki daya ya fi mai da hankali akan wasu kasashe kalilan masu hannu da shuni, inji Tedros. cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta bada sanarwa da safiyar yau Juma'a cewa an samu sama da miliyan 420 da kuma mutuwa kusan miliyan 6. Cibiyar ta ce an yi alluran rigakafi biliyan 10 da miliyan 300. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Canada, inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis, duk da 'yan sanda sun kama wasu shugabannin masu zanga-zangar su biyu, kada suka yi barazanar tilasta kawo ƙarshen zanga-zangar ta makonni uku ta kin amincewa da dokokin COVID-19 na ƙasar Canada. Motar bas cike da 'yan sanda ne suka isa a kusa da majalisar dokoki a Ottawa, kada ma'aikata sun daɗa ƙarar katanga a kewaye da gine-ginen gwamnati. 'Yan sanda sun fara toshe wurare da dama da ake gudanar da hada-hada cikin birnin domin kare jama'a daga masu zanga-zangar. Wannan abu ya wuce gona da iri, inji shugaban 'yan sandan Ottawa Steve Bell. Ya ce ko shakka babu muhimmanci wurin kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da ta saba wa doka. 'Yan sanda dai na ci gaba da tattaunawa da masu zanga-zangar ta yadda za su shawo kansu su koma gida, inji Bell. Muna son wannan zanga-zangar ta zo ƙarshe cikin lumana. Amma Bell ya ƙara da cewa idan har ba su bar wurin cikin lumana ba, to mu kuma muna da shiri da muke yi.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Jamhuriyar Nijar da Najeriya da Algeria sun rataba hannu akan yarjejeniyar farfaɗo da ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas daga Najeriya zuwa Algeria wanda zai ratsa ta Nijar. Da nufin sayar da iskar gas a kasuwannin kasashen nahiyar Turai, yayin da abin zai zama wata hanyar samar da kuɗaɗen shiga ga al'ummomin garuruwan da bututun zai ratsa. Wakilin murya Amurka ya mai Sule Mumini Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
L'objet de cette rencontre est la relance du grand projet de gazoduc Nigeria-Algérie.
Ministan man fetur da makamashi na jamhuriyar Nijar Muhammad Sani Muhammadu kenan lokacin da suka rattaba hannu da takwarorinsa na Najeriya da na Algeria akan takardun yarjejeniyar farfaɗo da ayyukan shimfiɗa bututun iskar gas ɗin da zai ratsa ƙasashen uku, bayan da aka jingine wannan aiki a shekarun da suka gabata a bisa wasu dalilai. Muhimmancin wannan ƙuduri ya sa gwamnatocin Nijar da Najeriya da Algeria sake jan ɗamara domin tabbatuwar wannan daɗaɗɗen mafarki na fara cin kasuwannin nahiyar Turai. Dr. Umar Faruk Ibrahim shine babban sakataren kungiyar kasashen Afirka masu arzikin mai da ma'adanai.
Wato wannan abin an dade ana yi fi sabilillah ya fi shekara kusan 20 ake kuma wannan abin, kaman tafiyan hawainiya ake aje a dawo tar ma abin nan. Amma dai alama yanzu shugabannin kasashen nan sun mai da hankali, suna son su ga cewa abin ya tabbata. Yanzu sun cin mai yarjejeniya har sun sa hannu, muna fatan daga wannan za a ci gaba.
Ministan albarkatun man fetur na Najeriya Timipre Silva ya jaddada cewa kasarsa ba za ta yi sanya ba wajen ganin wannan aiki ya kankama.
From now we'll take the project all the way to Kano, which is
yace daga yanzu za mu yi duk iya kokarin mu don ganin mun shimfiɗa bututun da zai isa Kano, daga nan ya kai bakin iyakar mu. In ya so kuma bututun na Trans-Saharan Gazoduc daga Kano zai kama hanya zuwa gaba
border of Nigeria to Algeria.
An dai bayyana cewa idan aka kammala wannan aiki, al'ummomin yankunan da bututun zai ratsa za su amfana da abubuwa da dama.
Ba za a iya ma lissafa abin da kasashen nan guda uku za su samu akan an wannan abin ya tabbata ba. In za a samu gas ya fito daga Najeriya ya shigo ta Niger ya je han abin nan, duk garuruwan da ke kan hanyar wannan wurin za su samu wutar lantarki. Za a iya abin nan, akwai factories za a iya buɗe musu, akwai abubuwa da yawa da za a ce sai an samu sannan za a saiwa 'yan waje.
A watan gobe tawagogin ministocin kasashen za su haɗu Abuja domin ci gaba da tattaunawa akan wannan gagarumin aiki da ke buƙatar haɗin kai a tsakanin waɗannan kasashe uku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
an buƙaci miliyoyin 'yan Birtaniya da su soke shirin bulaguro Kano su kasance a cikin gida a ranar Juma'a a cikin fargaban tashin iska da tarkace mai yawa yayin da guguwa ta biyu a wannan mako ta yi sanadiyar ba da gargaɗin yanayi da ba kasafai aka saba bayarwa ba a faɗin kudancin Ingila. Akwai yiwuwar guguwar Yunis za ta yi barna mai yawa da kuma haddasa yanayi mai hadari tare da iska mai gudun kilomita 145 cikin sa'a guda a yankunan gabar teku a cewar ofishin hasashen yanayi na Birtaniya. Ofishin hasashen yanayin ya yi gargadi mai karfi yana nuna hadari ga rayuwa da wannan guguwar za ta iya yi a yankunan kudu maso yammacin Ingila tsakanin karfe 7 na safe zuwa karfe 12 na rana. Kana a kudu maso gabashin Ingila da kuma birnin London da karfe 10 zuwa karfe 3 na rana. Gwamnati ta shirya ta yi wata ganawa da hukumar kai agajin gaggawa a wani taro da yammacin yau Juma'a domin tattaunawa akan batun guguwar. Hukumar kula da muhalli ta yi kashedi sau 10 a kan yiwuwar samun ambaliya mai tsanani da alamun samun yanayi bai tattare da hadari ga rayuwar jama'a. A ƙarshe, ɗaya daga cikin mutane biyu da ke jagorantar kamfanin Microsoft Bill Gates wanda ke aikin taimako ya gana da Prime Minister Pakistan Imran Khan domin nuna yana sane da kokarin da ƙasar ke yi wurin yaƙi da shan inna. A wannan ziyararsa ta farko zuwa Pakistan, Gates ya nanata muhimmancin daƙile cutar daga yaduwa zuwa makwabciya Afghanistan kana a tsare nasarori da duniya ta samu akan wannan cuta. Pakistan da Afghanistan su kaɗai ne ƙasashe biyu da suke ci gaba da fama da mummunar ƙwayoyin cutar shan inna mai gurgunta yara, ko da yake an kwashe sama da shekara guda ba a samu wani da ya kamu da cutar ba a ƙasar Pakistan. Sai dai Gates ya yi gargaɗi cewa an gano ƙwayar cutar shan inna a cikin watan Disamba a wani gwajin bahaya a lardin Kibar Pakhtunkhwa da ke kan iyaka da Afghanistan, inda ya jaddada muhimmancin Pakistan ta ƙara azama wurin sa ido akan wannan cuta.
Gaida Baba Yakub Majeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jihar Ashanti da ke kasar Ghana, al'umma sun fara kokawa bisa hasashen tashin farashin kaji sakamakon ɓullar cutar mura tsuntsaye. Kaji fiye da 30,000 aka kashe a jihar Ashanti a baya-bayan nan sakamakon ɓullar cutar, wanda hakan ya saka masu kiwon kaji dakatar da kiwon kajin sallah na bana. Ga rahoton da wakilinmu Hamza Adam ya aiko mana daga Kumasi.
Rahotannin baya-bayan nan sun ce barkewar murar tsuntsaye da ta yi sanadiyar kashe kaji da dangogin su fiye da 30,000 a jihar Ashanti a nan kasan Ghana ka iya janyo matsalan karancin kajin sallah. Wannan ko zai sanya tashin farashin kaji, abinda galibin makiyayan kaji domin kwai da naman su suka ce a wannan karo fa ba za su yi kiwon fararin kaji ba domin karamar sallah. Sun dai alakanta wannan matsalan bisa bullar cutar tare da tsadan abincin kajin. Na yi tattaki zuwa akulkin kajin Malam Salu Muhammad mai kiwon kaji domin kwai tare da naman su a zangon Achiasi.
Tun lokacin da aka samu barkewar cuta na kaji, adadin kaji nawa kai hasaran?
Kusan dai sun kai kaji 500 from lokacin da ciwon ya shigo famu har zuwa yau.
Na kuma san ga yana ana tunkarar sallah, akwai wani shirye-shirye kuke yi domin lokacin sallah ya kai sai ramar jama'a kaji?
Gaskiya dai da farko shi na doki ra'ayi kamar na yi kajin sallah, amma har yau na magana wanga cucan ga yana cikin famu na, don shi na dace ba zan yi kajin sallah ba don naje na doko lalla na yin samu matsala kai, shi sa shekaran gaba zan yi kiwon kajin sallah ba.
Kun sanar da hukumomi game da ainihin barkewar cutar?
Kuma dai sun san da zama, don har yau ga ana nan ana yawo cikin farm ana kashe kajin da ya zama na ciwon ya shigo. Yanzu na ma maganan ga an waye nan kamar mutane sun bar aikin sansan saboda in ba kara da wani aiki daban da ke taimako ka wurin sayen magunguna ba. In zan faɗi ma maganin da na sayi don zuwa wurin 40 days da ya wuce ba karamin kuɗi ba ne.
Wani makiyayin kaji da ya buƙaci da na sa kai sunansa na tarar da ya rufe akurkin kajinsa saboda hatsarin da ya ce ya yi na mace-macen kajin sakamakon bullar cutar.
Wata famuna min ya bi mino ce sai boka kwab makon menin fa dan su
sai dai kuna daga cikin abubuwa da ke sanya farin ciki a zukatan marasa galihu a lokacin bikin sallah shine a yanka kaza a ci tare da iyali. To ko shin ya talakawa suka ji da wannan hasashen tashin farashin kaji bisa bullar cutar?
Mu dai muna duba Allah dai abin da zamu ce kawai kenan don yanda yake zuwa gare kai da kake sai biyu ni ina kallon ne dai da kai kasi don yanda price shi ke zuwa nan dai da ni a ce azumi dai na san ya ce wanda muke station 750 an ya ce 100 cities
mu dai masayin mai talaka a Ghana game da bandun farin kaji da aka ce za a kara gaskiya na Allah inda yare zai kai wani lokaci mu talaka mu za mu wahala.
Na dai tuntubi Malam Muhammad Jafaru dan Kwabiya jami'i a sashen masu nazari akan abinci tare da kiwon dabbobi a hukumar kula da harkar abinci da noma tare da makiwon dabbobi a nan kasar Ghana a inda ya kada baki yana tabbatar mini da cewa shakka babu za a iya fuskantar tashin farashin fararen kaji musamman yayin karamar sallah amma ya bayo makiyaya shawara
abunda ke ciki yana yiwuwa lokacin sallan ya kai amma me sai da kajin bai da niyan sai da kajin da za su yi mai kwai kaga ne matsala maganan yanzu ba fararen kaji jajjayen kajin kuma su kajin ba su yadda su take su zo su bar a tsaya to kaga dole she mu samu faraki kuma ya je mai ya je sama kazan 40 cedi she ka zo talla ya kai a ce muna wai 70 to in ka ce baka san 70 cedi ba inna zaka samu kazan ina yi ma masu kiwo ina taya su kuka cikin abun da muke ciki amma ina ba su shawaran cewa har in ma me shi ka iya saboda kaga sallah na zuwa royalties kuwa suke ba da kudiran sallah to amma lura ya zo mu masu cin broiler kuma mun iya mu ce to tunda akwai layers din ba mun ci su haka nan saboda broilers in za mu ce dole shi dai broilers ba za mu same su adadin da muke nema ba salarin kaji yanzu haka muna ma bunda muke da su gari bane cikin wanga masaran da muke ba wanda zai yadda da risk kudin shi din cost on da ka
Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana
a gaida Hamza Adam. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Daga cikin dumbin matakan da hukumomin Amurka suka dauka na dakile yaduwar cutar coronavirus, akwai rufe makarantu kama daga na primary har zuwa kan jami'o'i, inda malamai suke koyar da ɗalibansu daga gida ta hanyar yanar gizo. Shin wace irin rawa 'yan Afirka musamman ma 'yan Najeriya ke takawa wajen tabbatar da makarantu na ci gaba da aiki? Ta yaya malaman suke aiwatar da ayyukansu? Waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Sannan yaya rayuwarsu take a wannan yanayi na kulle a gida, yayin da hukumomi suka bada umarnin kowa ya zauna a gidan domin rage yaduwar cutar wacce aka wa lakabi da COVID-19 a hukumance? Shirin Duniyar Amurka na wannan mako ya samu bakuncin wani ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddini, ni dan Nigeria ne, ina koyarwa a Jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. To gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda banganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya an yi wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan giza-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, in ina da wani mezanci aikin da zan ba su ina ba su, in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa abun kawai yayi tsari gaskiya sosai ba abun da ya canza abun da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi signing in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari yayi dadi sosai kuma ya bani wannan ce for the first time na koyi yanda zan iya koyar da dalibai ta yanan gizo gaskiya abin yayi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida so homework kenan yau za su gabatar mun da waƙoƙin Hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Aliji ta wato labarin duniya wanda ya tare da Baba Ali dan yana son waƙan sosai so dukan su gaba ɗaya yau za su gabatar da waƙan Hausa to bari mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation, yeah.
My name is Shamsu. Here is my song.
I want you to really, yeah, okay, don't worry, it's okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster. But, yeah, you got to... Gaskiya, kalubale da zan ce la ina fuskanta ko ice ina fuskanta amma dai yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. Ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanan gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni daliban ma ina ta musu wasa da dare ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma ina yi su za su ce min ai malam ga yadda zaka yi saboda ba girman kai anan in baka san abu ba zaka ce ma dalibi ya kai to daliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma ba za abu bane da zaka iya kai tsaye daliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba.
Malam Shamsuddini kenan dan Najeriya dake koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia dake nan Amurka. Yanzu a madadin shi bakon namu da Julie Letus Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aika mana ta hanyar email. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe yace salamu biyoyi Hausa hakika rikita da ke faruwa tsakanin yayin jami'ar APC mai mulki a wasu jihohin kasar nan ba ku manta ba a shekara ta 2015 daga ire-iren wannan matsaloli ne jami'ar PDP ta sha kayi don haka uwar jami'ar APC ta kasa da ta mike tsaye wajen shawo kan wannan matsalar da ke kara fadada a wasu jihohin tun kafin karaman magana ta zama babba. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, ungwakar rufin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Kace salam biyoye Hausa, dan Allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Muhammad Gauran Bauchi, ne taimaka ya kai agajin gaggawa ma asibitin garin Balansi da ke karamar hukumar Bauchi, ganin yadda asibitin ke bukatar gyara ta kowane fanni. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan mai girma gwamna. Sako daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, yace assalamu alaikum biyoye Hausa. Daga dukkan alamu shigo da gurbataccen man fetur zuwa Najeriya da kuma karancin man fetur da ake fuskanta a halin yanzu, akwai zagon kasa ga gwamnati mai mulki duba da yadda zaben 2023 ya karato. Sako daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa, yace salam biyoye Hausa mai albarka, fata na garin Lamiri, Allah ya sa samarwa yan sanda kyamara da gwamnatin Najeriya za ta yi domin kara inganta aikin dan sanda dan samar da tsaro a kasa, ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Dai sako daga Shehu Adamu Jau, yace to an ce dai fadan da babu kai a ciki yana da dadin kallo, saboda haka rikicin da ke faruwa jami'ar APC reshen jihar Kano, sai mu ce iya ruwa fidda kai, kuma duk wanda ya iya Allahnsa ya wanke, mu dai namu iyaka kawai shine kallo. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Isu Suleiman Maɗatai da Magaram da Sunusi Maɗatai da Tasiu Unguwar Tudu da Hamidu Kalalabuwa Jifa, suka ce salam biyoye Hausa, gaskiya mu dai matakin shugaban Faransa na maido rundunar sojinsu, mu dai 'yan Nijar ba ma goyon bayan hakan, fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Nijar da makwabtanmu. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, ya ce biyoye Hausa, ku faɗawa malamanmu na addinin Islam cewa don girman Allah da manzansa su kara zage dantse wajen yi wa ƙasarmu addu'an neman zaman lafiya, tunda dai su ne magadan annabawa, domin wallahi tura ta kai bango, saboda na fahimci waɗannan masifu da ke faruwa a ƙasarmu Najeriya kullum sai ƙara ta'azzara suke yi. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya zaunar mana da ƙasarmu lafiya don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A yau Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen yamma da ke cikin kungiyar tsaro ta NATO a kan rikicin Ukraine. Fadar White House ta ce shugaban zai sanar da shugabannin kokarin da Amurka ke yi na bin hanyar diplomasiya da kuma talladabtarwa. A jiya Alhamis, Biden ya ce akwai yiwuwar Russia za ta kai mamaya a kan Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Muna da dalilin yarda cewa suna aikin yaudara ne domin su ba kansu uzuri su shiga ƙasar, Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Kasashen Misra da Kenya da Najeriya da Senegal da Afirka ta Kudu da kuma Tunisia su ne kasashen Afirka na farko da suka samu fasahar yin rigakafi na mRNA daga Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO. Biyu a cikin rigakafin da ake amfani da su a duniya wurin yaki da COVID-19 su ne mRNA. Babban daraktan Hukumar Kiwon Lafiyar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus shi ne ya sanar da bada wannan fasahar a yau Juma'a a birnin Brazil a wani taron kolin kungiyar tarayyar Turai da ta tarayyar Afirka. Fiye da kashi 80 cikin 100 na al'ummar nahiyar Afirka har yanzu ba su samu kashi daya na allurar rigakafin COVID-19 ba. Daruruwan motocin dakon kaya sun toshe hanyar shiga babban birnin Canada, inda suka yi tsayin daka suna bushe-bushe a jiya Alhamis, duk da 'yan sanda sun kama wasu shugabannin masu zanga-zangar su biyu, kana suka yi barazanar tilasta kawo ƙarshen zanga-zangar ta makonni uku ta kin amincewa da dokokin COVID-19 na ƙasar Canada. Motar ba su cike da 'yan sanda ne suka isa a kusa da majalisar dokoki a Ottawa, kana ma'aikata sun daɗa ƙarar katanga a kewaye da gine-ginen gwamnati. 'Yan sanda sun fara toshe wurare da dama da ake gudanar da haɗa-haɗa cikin birnin domin kare jama'a daga masu zanga-zangar. Wannan abu ya wuce gona da iri, inji shugaban 'yan sandan Ottawa Steve Bell.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin Babu Yakubu Bakeri da ya tayi na gabatarwa, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta bada umarni, kama injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin manajara idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.